wannan bukin da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya jagoranta gurin karrama wayannan yan wasa na Najeriya ya zo a daidai lokacin da cece ku ce baje cikin kasa yayin da su suke ganin cewa sun yi rawar gani wasu ko haushi suka kwana da shi ganin cewa an kasa samu wannan kofi da Najeriya ta dade tana fata ya zama abun alfahari gare ta sun dai shigo fadar gwamnatin tarayyar Najeriya ne inda shugaba Bola Ahmed Tinubu yake tsoma jiran su karkashin jagorancin Sanata John Owen Eno wanda shine ministan wasanni na Najeriya wanda ya gabatar da su ga shugaba Bola Ahmed Tinubu har aka yi masu wannan kyautar. Babban jami'i a fadar gwamnatin Najeriya ta fannin yaɗa labarai ga manema labaru Abdulaziz ya yi mun ƙarin haske dangane da muhimmancin wannan karama da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya yi masu. To wannan kana ganin zai ƙarfafa gwiwar ƴan wasan a wasan da za a yi nan gaba ko kuwa akwai wani abu da suke neman a yi musu ta fannin wasannin nan domin ya ƙara musu ƙarfin gwiwa?
To dama wannan ita ce hikimar cewa duk da yanzu wasu zo na farko din ba a irin wannan kwarin gwiwa da ci gaban kasa musamman kuma kalaman da ya musu na alfahari da kasar su da kuma ci gaba da jajircewa domin bautawa Najeriya da kuma sa ta alfahari ba muna farin cewa abu ne da zai karfafa su a nan gaba da kuma na cewa idan wata gasar ta taso su yi abin da ya dace kuma su da kansu sun yi alkawarin wato yin kokari fiye da wannan karo na gaba.
A waje ɗaya wani kusa a tsare-tsare don kwallo na Najeriya wato Malam Nasiru Zahiruddin ya bayyana mun cewar ya kamata a ce inda Najeriya ta yi abin da ya kamata to a ciwo wannan kofin kuma ya ce yana da kunci yadda aka gudanar da kwallon har ma ya ga kasa wa 'yan Najeriya inda yake cewa
yan Côte d'Ivoire suna na uku ne ba Allah ya taimake su aka saka su suka ci gaba da tafiya to da suka zo na ƙarshen nan tunda aka fara wasan kai ka tabbata mutanen nan yan Côte d'Ivoire sun zo ne da kowacewa suna so su ci wasan nan su kuma yan Najeriya kawai suka ci gaba da wasan su yanda suka saba yi su je su ci kwallo ɗaya su dawo kuma su rufe gida su kuma waɗannan suna da yunwar cin kwallon a ƙasar su ake a gaban ƴan kallon su ake wancan karin da suka yi wasa aka ci su a gidansu ba ta yi musu kyau ba saboda ba irin jifan da ba ya musu ba da zagin da ba ya musu ba saboda kaga akwai irin wannan ya kamata a ce shi coach na Najeriya ya duba irin wannan abubuwa na biyu inda muke da matsala shine midfield wato tsakiyar fili wanda a nan ake shirya kwallo duk wata kwallo a midfield ake shirya kaga tunda muka rasa irin su Okocha a midfield din Najeriya ake samun matsala Najeriya ba ta iya kai gaci to ire-iren wannan yanzu ya kamata a ce an duba wannan tsarin an samu midfielders masu kwari waɗanda za a sa su rika taka leda a Najeriya
yanzu da yake shigowa Tinubu ya ba su wannan lambobin yabo da kyaututtuka na gidaje da filaye kana ganin wannan zai taimaka ya ƙara musu kuwa da ƙarfin gwiwa nan gaba su yi abin da ya kamata su ba mara ɗakunya
to a yi watakin lokacin da za a yi wasa na gaba wanda shine kofin duniya na Amurka Mexico da Canada cikin shekaru biyu masu zuwa wasu daga cikinsu duk ba masa cikin wannan tinta
ƴan Najeriya da yanzu sun fara sa ido su ga irin matakan da masu gudanar da kwallo ta Najeriya za su ɗauka wurin tattara kwararru da zaɓuɓɓuran ƴan wasan kwallo wanda za su kirta Najeriya a kwallon duniya da za a yi a shekaru biyu masu zuwa. Umar Faruk Musa, Amurka a Abuja, Najeriya.